kwalliya ta biya kudin sabulu domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa ana samun kudade da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya domin ƴan ƙasa bai la adadin suna kai kawo hukumomi ofishin attorney general ma'aikatar kudi ainihin bangarori na EFCC da ICPC suna daukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai samun kuɗaɗe ba har ta hanyar samun makamai da mutane ke boyewa.
To wani batu da ke cewa ƴan Najeriya tuwa ƙwarya shine shin ina makomar irin waɗannan mutane da suka yi wannan sata? Kan haka ma mun tambayi ministan shari'ar ga kuma abin da ya ce.
Matakan da ake huskanta mataki biyu ne. Na farko abinda aka yi sama da faɗi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati. Na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da faɗin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi. To kuma har ila yau an ɗauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu. An yi ittifaki a kan cewa ɗauki mataki duk abinda ake da'awar cewa an yi sama da faɗi da shi. To an ɗauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi. Saboda haka yanzu abinda nake ƙoƙarin in nuna shi ne an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake ɗauka. An tashi daga mataki na uku ba kawai an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abinda aka yi sama da faɗi da shi.
To wani batu da ke cewa ƴan Najeriya tuwa ƙwarya har ila yau shine ina makomar ire-iren waɗannan mutane da suka fallasa wannan sata? Shin akwai wata kariya ta musamman da za a basu? Ga abin da ministan ya ce.
Gaskiya ne akwai koke makamancin wannan cewa an ɗauki matakin kora wani aiki saboda ya ba da jawabai da suka danganci tsaigumi na aikata ayyuka irin na masha. Akwai ainihin kwamiti na ƙoli a fadar ainihin mataimakin shugaban ƙasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegumin yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kuɗaɗe da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da Annabi ba. Saboda haka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan. Sannan kuma za a tabbatar da cewa abin da adalci an yi masa shi.
Dangane da ire-iren waɗannan kuɗaɗe da ake ƙwatowa, shin wace irin rawa ma'aikatar shari'ar Najeriya za ta taka wajen ganin cewa an yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ta hanyoyin da suka dace? Ga abin da ministan ya ce.
Akwai ainihin kwamiti na ƙoli a fadar ainihin mataimakin shugaban ƙasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegumin yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kuɗaɗe da aka ɗauke su ba ta hanyar Allah da Annabi ba. Saboda haka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in buƙatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki ta huskar mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan.
Watakila fa kai ka fada gargade mai gina ramu gargade mai gina ramu gargade mai gina ramu gargade mai gina ramu kai ko wanda yayi mu Allah zaki ya kwabe mai gina ramu gargade mai gina ramu kai yan uwa mu fa alheri zaki yamu taimana da amma fa mu barje na da mun mu ga gade mai gina ramu kuma ashe mai gina ramu mun gunta ya ta dinan salarin nan ko ashe ya mai ma ya ta muddin yana gina ramu mun gunta ga gade mai gina ramu